sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan daren wanda ya daidai da karfe 3:30 na yammaci a gogon gundumar Columbia. A wannan rana ta Asabar wadda ta yi daidai da 6 ga watan Maris shekara ta 2021. Mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna dauke da rahoto akan ikrarin halin kodin kula da al'ummar yankin arewacin Najeriya ke yi da cewar hukumomi sun zura ido, yan ta'adda suna yi musu dauke daidai. Haka zalika za a ji kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya yi ga 'yan Najeriya akan rigakafin annobar COVID-19. Daga bisani sai mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma duka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Majalisar Dattijan Amurka ta amince da kudirin dala triliyan 1.9 na tallafin coronavirus a yau Asabar, bayan wani dogon zama don yin jerin wasu sauye-sauye akan kudirin da neman goyon baya daga mambobin jam'iyyar Democrat. Tabbatar da kudirin a majalisar dattijai ya sanya shugaba Joe Biden a wani mataki na kusa da tabbatar da nasararsa ta farko tun daga lokacin da ya hau karagar mulki ranar 20 ga watan Janairu. Matakin yanzu dole ne ya koma majalisar wakilai don sake amincewa da shi. Kudirin ya samu amincewar ne ta hanyar kada kuri'a, inda 'yan Democrat baki 50 suka amince, sai 'yan Republican 49 a cikin 'yan majalisar da shige mai wakilai 100, ba tare da wani ɗan Republican da ya jefa kuri'ar amincewa ba. Papa Roma Francis, shugaban mabiya ɗariƙar Roman Katolika na duniya, yau Asabar ya haɗu da shugaban musulmin 'yan Shia Ayatollah Ali Al-Sistani a Iraki. Taron mai cike da tarihi tsakanin Papa Roma mai shekaru 84 da kuma Ayatollah Ali, wanda ya gudana a wani gidan shugaban 'yan Shia mai shekaru 90 a garin Najaf mai daraja. Ayatollah Ali ya ce mabiya addinin Kirista suna da 'yanci kamar sauran 'yan ƙasar Iraki, don haka ya kamata su yi rayuwa cikin lumana. Kiristocin Iraki na fatan kalaman na Ayatollah Ali da saƙon Papa Roma Francis na zama tare zai taimaka wajen sauƙaƙa rayuwarsu a galibin ƙasar ta musulmi, inda suke samun kansu cikin hare-hare daga mambobin mayakan Shi'a. 'Yan sanda da jami'an tsaro a garuruwa da dama a Myanmar sun yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da juyin mulki, waɗanda suka dawo kan tituna ranar Asabar kwana guda bayan da wani wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci kwamitin tsaro da ya ɗauki matakan nuna adawa da mulkin soja da kuma maido da demokaradiyya. An ba da rahoton zanga-zanga a Yangon, inda rukunin sojoji suka yi amfani da gurneti da hayaƙi mai sa hawaye kan masu zanga-zangar. An bayar da rahoton kashe mutane 18 a wurin ranar Laraba, wanda ya kawo adadin mutanen da aka kashe a wannan makon a ƙasar zuwa 50. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar cutar coronavirus ta bayyana cewa fiye da mutane miliyan 116 ne suka kamu da coronavirus a faɗin duniya. Ƙasar Amurka na dab da samun waɗanda suka kamu da cutar miliyan 30, sai India mai miliyan 11, sai Brazil mai miliyan 10.8. A farko wannan makon, shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya yi kalamai marasa daɗi ga 'yan ƙasarsa waɗanda ba sa jin daɗin yadda shugaban yake tunkara annobar a ƙasar. Amurka ce kawai a duniya ta samu yawan mutuwa daga coronavirus fiye da Brazil, a cewar cibiyar Johns Hopkins. Amurka na da sama da mutane 522,000 da suka mutu saboda coronavirus, yayin da Brazil ta bayar da rahoton waɗanda suka mutu sama da 262,000. Hukumar ƙididdiga ta Rasha ta ce jiya Juma'a fiye da 'yan ƙasar Rasha 200,000 da suka kamu da cutar COVID-19 sun mutu, wanda hakan ya ninka adadin da kwamitin coronavirus na gwamnati ke amfani da shi. Firaministan Pakistan Imran Khan ya samu ƙuri'ar amincewa daga majalisar ƙasa, karaman majalisar dokokin majalisun kasar biyu a wani zamanin musamman da ƴan adawa suka kaurcewa. Kan da kansa ya miƙa wuya don neman amincewar majalisar bayan da ministan sa na kuɗi ba zato ba tsammani ya sha kai a hannun ɗan takarar adawa a ƙuri'ar ranar Laraba da babbar majalisar dattijai ta kada. Daga baya kan ya yi jawabi ga 'yan majalisar kuma ya gode musu saboda sake amincewa da shi da suka yi. A cikin jawabin da aka watsa ta gidan talabijin ɗin ƙasar, ya sake zargin cewa wasu 'yan majalisar jam'iyyarsa ta Pakistan Tehreek-e-Insaf da ke mulki 'yan adawa sun ba su cin hanci ga zaben da majalisar ta yi cikin sirri.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington, gundumar Columbia. Daga nan yanzu sai mu shiga duniyar rahotanni. Al'ummar yankin arewacin Najeriya na ci gaba da zaman ɗarɗar akan yadda hare-haren 'yan bindiga ke ƙara kasancewa a yankin. Na baya-bayan nan shine wanda ya faru a jiya Juma'a a garin Tara, wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 16, wasu kuma suka jikkata. Jama'a dai sun jaddada kira ga hukumomi akan ɗaukar matakan gaggawa wajen kawo ƙarshen waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir daga jihar Sokoto ya nazarci halin da ake ciki a yankin ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Bisa ga yadda hare-haren ta'addanci ke zafafa a yankunan gabacin Sokoto, da yawa ƙauyuka sun yi hijira sun dawo cikin manyan garuruwa, duk da yake nan ma ba tabbacin tsira ga rayukan jama'a ba. Wani daga cikin jagoran al'umma yankin na Sabon Birni, wanda bai so a ambaci sunansa ba, ya magata akan halin da ake ciki bayan harin da aka kai a garin Tara.
Gabacin Tara, gabacin Gatawa, musamman za ka samu akwai inda garuruwa ba kowa, mutane sun gudu saboda gudun rayuwarsu. Ita dukiya ba a magana ta, dan rige an kame komai ba. Kaga kwana uku zuwa hudu da suka wuce baya sun shiga Gatawa an kashe mutum uku kuma an kori shanu. Yanzu gashi jiya sun shiga Tara an kori bisa sai an kashe mutum 16, mutum 6 na asibiti. So kaga abin sai dai mu yi ta fatan Allah shi kawo wani sauki da doki.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta hannun kakakinta ASC Sanusi Abubakar ta fitar da wata sanarwa mai nuni akan cewa kwamishinan 'yan sanda Kamaluddin Kola Okunlola ya ziyarci yankunan da suka fuskanci hare-haren ta'addanci haɗi da garin na Tara, inda umarci jami'ansa haɗi da rundunar Fafada karo na biyu da su himmantu ga aikin tsaron rayukan jama'a. Sai dai wasu jama'ar yankin na ganin cewa akwai buƙatar sake lale, domin a cewar wani mazaunin yankin wanda bai so a ambaci sunansa ba, ai da ma akwai jami'an tsaro a yankunan amma ake kaiwa jama'a farmaki.
An san inda barayin ga suke, an san inda suka kwana, an sani ana nan ana mu'amala da su, amma bi hukumomi ba su taho ba domin a bada dama a gwada inda suke ko kuma wani abu makamancin haka.
So da yawa hukumomi na cewa mutane su ba su bayani mai amfani wanda zai kai ga a samu waɗannan mutane ɗin. Kun taɓa kuma kuma hukuma bayanin inda suke?
Hukuma ita karan kanta, in dai domin Allah za a yi, sun san inda suke, sun san inda mutanen nan suke wallahi. Muna tare da 'yan sanda da sojoji da mofal cikin gari, amma me yasa sai abu ya taho ya waru sannan za a ce a tai a doki mataki? In an kawo su domin a yaƙe su, me yasa ba za su je can a yaƙe su ba inda mutanen nan suke zaune ba?
Wakilin al'ummar kudancin Sabon Birni a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, Sa'idu Neno Ibrahim, ya ankara da gwamnati akan cewa jama'a fa za su iya kosawa su koma jamhuriyar Nijar domin samun tsira da rayukansu, domin akwai tabbacin tsaro a can idan su hukuma.
Idan ka je cikin Nijar ɗin nan za a ga sama da mota 40 duka na sojoji ne, kuma sun hwake bakin iyakarsu. Duk ƙarfin Nijar bai ta kai kashi 20 cikin 100 na Najeriya ba, amma sun zo sun kare mutanensu, sun kare dabbobin mutanensu, sun kare lafiyar mutanensu. Mu kuma muna roƙo ko muna kira ga ita gwamnati, don Allah mu a kawo muna ɗauki a kare jama'anmu, a kare mutuncin jama'anmu. Kada mutane su harzuka ko kuma su ɗauki wasu matakai na barin ƙasa, saboda babu daɗi mutum ga ƙasar da yake an kasa kare shi, kuma in ya ga inda za a kare shi kaga ba ka iya hana shi ya tafi.
baya ga jami'an soji da 'yan sanda da ke yankunan na gabacin Sokoto. Yanzu an ƙara kai wata runduna ta jami'an 'yan sandan Fort Ada karo na biyu, wanda aka turo domin shawo kan matsalolin rashin tsaro a yankunan. Kuma jama'a sun zura ido su ga irin tasirin da wannan al'amarin zai samar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Jim kaɗan bayan karɓar allurar rigakafin annobar coronavirus, shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa Farfesa Osibanjo sun karɓi wannan allurar tasu a fadar shugaban ƙasar, wanda shugaban ya ja hankalin al'umman Najeriya dangane da wannan annobar. Daga fadar shugaban ƙasan ga wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ɗauke da ƙarin bayani.
Bayan da 'yan Najeriya suka kalli talabijin kai tsaye a lokacin da ake yi wa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya allurar rigakafin cutar coronavirus da mataimakinsa Farfesa Mi Osinbanjo, 'yan ƙasa yanzu sun sa ido su ga yadda wannan tsarin zai kai ga jihohi, inda za a yi magunoni da manyan jami'an gwamnatocin jihohi kafin 'yan Najeriya su bi jerin gwano domin su ma a yi musu wannan allurar miliyan 4 da yanzu suka fara isuwa Najeriya kafin kuma sauran su shigo. To amma bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya karɓi wannan allurar da irin jaban da ya yi kira ga 'yan Najeriya domin su amsa goron karɓar wannan allurar, ga hirar da na yi da Malam Garba Shehu, wanda shi ne kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya.
Amma wani tabbaci shugaba Buhari zai bai wa 'yan ƙasa cewa masu fargaba ko tsoron za a iya cutar da su da wannan allurar ba hakan ba ne, duk da suna cewa babu tabbas allurar da aka yi wa shugaban ƙasa da manya ba lalle ne shi ne za a yi wa talakan.
Wannan ai ya kamata a aminta da likitocinmu, ai likita ai kan ma a ce kai kana likita ai sai kai rantsuwa, ai aiki ne na amana ce, ai ba za a hada baki da su a ce wai an raba allura an yi wa shugaba daban talakawa da kuma duk iri ɗaya ce gaba ɗaya, kuma ba kawai tsoma hannu aka yi aka ɗauko daga cikin wannan miliyan 4 da aka kawo Najeriya. Kuma ana tabbatar maka shugaban ƙasa an yi masa allura, an zauna da shi da su likita ana hira ana duba wai a ji ko wani abu zai biyo baya, da wani lokaci jita-jita ka ji an ce abu kaza ya faru an yi wannan allura, ba abin da ya samu shugaban ƙasa yana aikinsa yana da gudanar da raha da kwanciyar hankali. Saboda haka ya nuna cewa babu damuwa, kuma duk 'yan ƙasa idan dai an kira ka lokacin ya yi ka zo a yi maka.
A waje ɗaya na tuntuɓe Malam Shehu Ɗandaura, wani mai sharhi kan sha'anin kiwon lafiya a Najeriya, domin in ji irin matakin da ya kamata gwamnati da jama'a su ɗauka domin tabbatar da an samu rigakafi na wannan cutar ta coronavirus, inda yake cewa.
To ai ka san wani abu ne, wa akwai wani jahilci da yakan dan shigo cikin ƙasar tamu kan maganar rigakafi. So wannan ɗin na kamar na corona abu ne wanda dama can gurin ana ta ƙalubale. Wasu suna cewa me ya sanya za a yi wannan rigakafi tunda abun bai shafe mu ba. To ba haka din bane ba. Shi wannan rigakafi za a tuna akwai harkar rigakafi da ake ta yi tun muna yara. Ko uwa ya sani ce ana na kyanda, ana na menene, ana na menene. To wannan din ita ma ɗaya daga cikin wa'anda rashin lafiya ce ta taso. Saboda haka ana son a yi maganin wannan rashin lafiya don ka same ta. Saboda haka a je an shi wannan rigakafi din.
Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
An sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji amsoshin tambayoyin mai nasara huntuwa mai cewa ko me yasa idan shugaban kasar Najeriya ya ba da wani mukami sai an tura ma majalisa domin tantancewa. A tsarin doka, idan majalisa bata amince da wanda aka tura mata ba, me zai faru? To idan mai tambaya Malam mai nasara huntuwa da ma sauran masu sauraron mu na tare da mu, an dace wakilinmu a shiyar Sokoto Muhammadu Nasir ya samu ansar tambayoyin da ma wasu ƙari masu alaka daga ƙwararren lauya tsohon rijistra kuma yanzu probus na kwalejin ilimin islamiyya da shari'a ta jihar Sokoto mai suna barista Nasir Muhammad, wanda wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir ya fara da tambayarsa kamar haka.
Barista, mun samu tambaya daga mai nasarawa Huntuwa, yana son ya san me yasa idan shugaban ƙasar Najeriya zai bada mukami ga wani sai ya tura wa majalisa domin ta amince, sannan kuma idan majalisa bata amince ba me zai faru?
na farko kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 kamar da ya samu gyare-gyare shine ya tanadi wannan. Kuma kamar da muka sani ita doka musamman ai aka ce kundin tsarin mulkin Najeriya to ya shafi kowa, kuma dole ne kowa shi aiki kamar yadda kundin tsarin mulkin kasa ya tanada. Akwai bukatar a yi bayani a nan tsakanin tantancewa da tabbatarwa da kuma amincewa. To idan muka ɗauka sashi na 86 ƙaramin sashi na 1 wanda yake magana akan naɗin babban mai binciken kuɗi na tarayya, waton Auditor General of the Federation kenan. Wannan idan muka dubi wannan sashi na farko ya tanadi cewa hukumar daukan ma'aikata ta tarayya, waton Federal Civil Service Commission, ita ce na farko wadda za ta tura ma shugaban kasa sunan wanda take ganin ya kamata a nada shi akan wannan mukami din, watan za ta yi recommending kenan. Shi kuma shugaban kasa idan ya duba shi kuma zai nada, wato zai appointing kenan. Idan ya appointing har wa yau wannan karamin sashi na 1 ya ce sai ya tura ma majalisar dattijai don ta tabbatar, watan ta yi confirming kenan. Anan ba wai za ta yi screening bane, ma'ana ba wai za ta tantance shi bane, a'a za ta tabbatar da nadi dan an riga an nada shi. So wannan a matsayin mai binciken kudi, babban mai binciken kudi na gwamnatin tarayya, a matsayin shi na ma'aikacin gwamnatin tarayya kenan. Amma idan aka zo wajen naden siyasa kamar misalin ministoci, abun ba haka bane, saboda duk wanda za a nada minista ba cikin ma'aikata bane. Saboda haka nan shugaban kasa kawai zai yi nomination, ma'ana zai tura sunaye cewa ga waɗanda yake so ya nada a matsayin minista. Kun ga bai nadin ba, saboda haka idan suka je su majalisa da TJ su tabbatar da waɗannan mutanen da ya tura musu, idan akwai wanda ba su yarda da shi ba, to shugaban kasa bai da wani zabi illa ya kara tura wani suna na wani mutum wanda ba wannan ba. Idan kuma duk sun tabbatar da waɗannan mutanen kamar yadda sashi na 147 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada, kinan sai shugaban kasa ya zo ya rantsar da waɗannan mutanen da a matsayin ministoci, sannan lokacin za su fara aiki. Amma idan kamar yadda muka yi bayani na farko, idan har ma'aikaci ne an yi recommending din shi, wato an tura ma shugaban kasa, shugaban kasa kuma ya nada shi, amma kundin tsarin mulki ya ce sai an kai ma majalisar dattijai, to anan idan majalisar dattijai ta tabbatar da wannan nadin da shugaban kasa yi, shikenan magana ta kare. Idan kuma ta wani bangaren majalisar dattijai saboda wasu dalilai da ta bayar a rubuce cewa bata tabbatar da shi ba, to anan shugaban kasa yana da zabi biyu. Wannan dama ma'aikaci ne, saboda haka za a iya barin shi ya zauna akan acting, ma'ana yana rikon kwarya na wannan matsayin wanda majalisar dattijai bata tabbatar da shi ba, zai ci gaba da idan shugaban kasa yana da bukata zai bar shi akan mai rikon kwarya akan wannan matsayin. Idan kuma baya da bukata da haka nan, to sai ya dauko wani daban wanda za a yi mishi recommending kuma ya kara tura ma majalisar dattijai. Idan ta tabbatar da wannan na biyu din da ta ya turo, shikenan wannan na biyu shi zai tabbata bisa ga wannan mukamin.
To idan har bata amince ba kuma ta bada dalili ga shi shugaban kasa kuma yana da ra'ayi da mutumin ya bashi a tsaman mai rikon kwarya ko mukaddashi, to akwai wa'adin da aka diban mai na zama wannan mukaddashi din ko kuma hakuri shi zai zama?
To ga tsari na aiki na hukuma, akwai lokacin da ake diba musamman misali za a dauki wata shida na farko da mazaman shi na mukaddashi. Cikin nan wata shida din, idan ba a kara tabbatar da shi ba, kuma shugaban kasa na da dama ya kara mishi lokaci har zuwa lokacin da watakila ita wayannan dalilai, saboda dalilan da ya danganta daga dalilan da yasa ita majalisar dattijai ta ki tabbatar da wannan nadin. Idan har wayannan dalilai ne wayanda masu wucewa kuma suka wuce, to kaga shikenan majalisar dattijai ta kanta tana iya tabbatar da shi. Idan kuma bata tabbatar da shi ba, shugaban kasa zai ci gaba da rike shi akan matsayin mai rikon ƙarya na wannan matsayi, wannan mukami din, tunda ya riga ya nada shi. Shine bambancin nomination da kuma nadi. Nomination ka tura suna ne kawai, sannan baka nada ba. Amma wannan sashi na 86 karamin sashi na 1, kamar da muka bada misali ga mai binciken kuɗi na tarayya, shine shugaban kasa ya nada. Bayan ya nada ne, constitution ko tsarin mulkin Najeriya ya ce to ya tura ma majalisar dattijai.
To akwai wasu sunaye da shugaban kasa kan tura, ko da ke ba sunaye ba za a ce ba, zai ce kamar yana son nada masu bashi shawara, amma adadi din zai fadi. Wannan mai abammaci ne da wanda zai tura sunan mutum ya ce gashi wanga na yake son a nada mishi.
Da shugaban kasa da kuma gwamnoni duka kudin matakin daya ne. Idan suna neman yarjewa ne nan za su nema, wato abin da ake kira approval. Idan shugaban kasa yana so ya nada masu ba shawara mutum 20 misali, to abinda kawai zai tura ma sana shine yana so a bashi dama majalisar dattijai ta yarda cewa zai nada masu ba shawara mutum 20 nan, ba da bukata da sai ya fadi kowane ne ko suwaye ya tura musu, amma bisa ga wasu sharuɗa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada cewa kowane irin nadi irin wannan, to dole ne shugaban kasa ya yi la'akari da abinda ake kira federal character. Amma ba tare da ya samu wancan yarjewa ta sanar bai da ikon ya yi wannan nadi din. Kuma idan suka amince mishi da ya nada mutum 20, ba zai nada mutum 21 ba ko 22. Wannan kenan. Kuma idan aka dawo ko a matakin jiha, haka abin yake wajen nada kwamishinoni, wajen nada masu ba da shawara na musamman, da kuma wajen nada irin wayancan mukaman kamar na binciken kuɗi na jiha.
Ga wasu mukamai wanda aka tura kila dama an san shi kuma an san mukamin da za a bashi, amma a gehen nadi na siyasa ma alamisin stoci shi ko shugaban kasa na cewa in ya tura suna ya ce wani kaza ministan kaza ne kaso yi mishi, don su riya wurin tantancewa za a ga ana wa mutum tambaya kamar an san can na za a tura shi an amince da shi.
Mafi yawanci idan aka tura mutum an yi nominating din shi dan wannan matsayi, akan tura bayanai akan shi ne, ma'ana CV. To mafi yawanci idan kaga ana irin wannan tambaye-tambaye din, to CV din ne ake dubawa. Idan aka karanta CV din mutum, to zai nuna ma to wannan mutumin ga inda yake da fahimta, ga inda yake da kwarewa da sauransu. Ta nan ne kawai su kansu ƴan majalisar dattijai din ake ganin kamar sun san inda ake nufi. A'a, ba su san inda ake nufi ba, tunda sai bayan an tabbata an tantance su ne, sannan shugaban kasa yake da ikon nada su. Sannan bayan an nada su, yake da ikon ba su mukamai office or ko ma'aikatan ne.
To kamar ita majalisa tana da kila wani tsari ko ka'ida da za ta yi yadda na nadi ko ta ki yadda, ko suna hawan ra'ayin kansu ko su ce ba su yadda ba?
Na'am, ai kowace majalisa da ta tarayya da ta jiha tun daga farko tana da tsare-tsaren da take yi ma kanta na gudanar da dukkan ayyuka ko ɗanne iri ne. Ya Allah na yin dokoki ne, ya Allah na tabbatar da wani nadi ne, ko na yin tantance wani mutum ne, ko na bada dama ne na a ɗauki wani mutum a matsayin wani matsayi. Tana da wannan sharuɗan dama. Saboda haka idan ta zo ga ƙa'ida, idan tantancewa ne, wato screening, kaga majalisa kafin a fara kiran mutane su nominees din, dole na majalisa ta zauna to ce to ga abubuwan da za mu yi la'akari da su, wajen tambayoyinmu ga abubuwan da zamu yi la'akari ga kuma irin yadda zamu scoring ko kuma mu ba mutum yarda ko rashin yarda akan kowane mutum da muka kira. Saboda haka lokacin da take kiran mutanen ɗaya bayan ɗaya, su ɗan majalisa sun san da waɗannan ƙa'idojin, saboda haka da tambayoyin da za su yi da irin amsoshin da za su samu daga wannan mutum, shi zai nuna ko ya cancanci a bar shi ya wuce ko kuma a jaye shi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa a shiyar Sokoto Muhammadu Nasir da Probos Nasir Muhammad wanda ya ansa mana tambayoyin, sai kuma injiniyanmu na yanzu Haili Hailu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
To Ubangiji Allah ya kyauta, yanzu kuma ga na sanyin nan
wasanni a takaice.
Kuskuren ɗan wasan baya na kungiyar Arsenal ta Ingila ya haifar mata da rashin samun nasara a wasan gasar Premier da ta fafata da Burnley a yau Asabar. Arsenal ɗin da ke bakuntar Burnley ce ta fara zura ƙwallo tun a minti na 6 da soma wasan, to amma kuma Burnley ta farke cin a minti na 36. Duk da yake Arsenal ta sami bugun penalty da zai iya bata damar shiga gaba a yayin da aka baiwa ɗan wasan Burnley Eric Peters jan katin kura, to amma kuma murna ta koma ciki bayan da mataimakin alƙalin wasa mai kula da bidiyo ya soke jan katin da ma bugun penaltin. Wasan ya karkare ne da kunnen doki da ci 1-1, wanda ya sa Arsenal din ci gaba da kasancewa a matsayin ta 10 a teburin gasar da maki 38, yayin da Burnley kuma take ta 15 da maki 30. Rahotanni na nuni da cewa magoya bayan kungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool da yanzu haka suke cikin halin bacin rai akan yanayin taɓarɓarewar al'amuran kungiyar. Sun kafa wani asusun karo-karo domin tara kuɗaɗe domin saya wa kungiyar ɗan wasan gaba na kungiyar PSG ta ƙasar Faransa Kylian Mbappe. To sai dai rahotannin sun ce ya zuwa yanzu fam 66 ne kacal aka samu tarawa asusun, wanda ko kusa bai kai ga adadin kuɗi fam miliyan 250 da ake bukata na sayan ɗan wasan ɗan ƙasar Faransa ba. Kungiyar ta Liverpool dai na ci gaba da tatata a gasar Premier 'yan kwanan nan, inda ta sha kashi har sau 5 a cikin gidanta na Anfield a wasanni 5 a jere, a yayin da ake ganin suna da bukatar samun ɗan wasan gaba irin Mbappe. Yanzu haka kuma zakarun na Ingila na fuskantar barazanar rasa bagire a kungiyoyi hudu na saman teburin gasar ta Premier da za su iya buga gasar zakarun Turai, wanda kuma ake hasashen kan iya sa wasu zaratan 'yan wasan ta su yi kaura daga kungiyar. To sai dai kocin kungiyar Jurgen Klopp ya ce wannan ba zai sauya irin sadaukar da kai da 'yan wasan nasa suke da shi ga kungiyar ba. Kocin kungiyar Manchester City da ke jagorancin teburin gasar Premier Pep Guardiola na shirin hana wasu muhimman 'yan wasansa zuwa bugawa kasashen su wasa, sakamakon zaman killacewa da za su yi bayan dawowarsu kamar yadda dokokin yaki da annobar coronavirus suka shimfiɗa. Dokokin yaki da annobar COVID-19 na ƙasar ta Burtaniya sun yi tanadin zaman killacewa na tsawon kwanaki 10 ga duk ɗan wasan da ya yi balaguro zuwa wata ƙasa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan ranar, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe da safe cikin shirin mu na safe, za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu rahotannin. A daidai wannan lokacin muna mika sakonmu na ɗaurin auren Muhammad Sani Ibrahim da aka fi sani da Dan Boy, da amaryarsa Amira Umar Lawan Kofar Mazugal, wanda aka ɗaura a jiya Juma'a, da fatar Allah ya ba su zaman lafiya. A daidai lokaci da waɗannan iyalan suke murna, su kuma iyalan Alhaji Ahmad Umar juyayin rasuwar ɗansu suke yi, Tijjani Ahmad wanda aka fi sani da Baba T da ke tudun Jikun a Zaria, wanda Allah ya rasuwa ɗazun da yammaci. Ubangiji Allah ya gafarta masa ya karɓi baƙuncinsa ya kuma albarkaci abin da ya bari a baya, mu kuma Allah ya kyautata tamu bayan tasu. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sautin shirin Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Peace, salam.